Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar wanda ta yi daidai da karfe 11 na safe a nan gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin namu a wannan rana ta Litinin 5 ga watan Afrilun shekara ta 2021. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Ma'aikatar lafiyar kasar India ta faɗa a yau Litinin cewa an samu adadin sabbin kamun cutar coronavirus mafi yawa na 103,558. Wannan shine adadi na tarihi da aka gani a wannan shekarar a kasar da ke nahiyar Asiya. Rikicin kabilanci a yankin Darfur da ke Sudan yayi sanadiyar kisa akalla mutane 18, wasu su 54 kuma sun jakkata ana jinyar su a wani asibitin koyarwa da ke Aljamina. Dakaran tsaron Mozambique sun harba wasu 'yan ta'adda da yawa har lahira a wani farmaki da suka kaddamar don sake kwato birnin Palma da ke arewa maso gabashin kasar.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A taskar rahotanni kuwa, wai shin waɗanne hanyoyi za a bi don hana shugabanni fita ƙasashen ƙetare don neman lafiya?
Idan ana so a hana shugaban ƙasa ko gwamna ko 'yan majalisa, dole ne sai an fito da doka.
Bukukuwan Easter kuwa a bana, babu wani armashi, sai dai ana iya cewa gara bana da bara. Ko a wani dalili?
Ga Easter day ga suna mun shi tango this year, amma last year ma ko celebration ba yi ba. Mu ya dole kara gyara mana Najeriya na gaskiya.
Kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafi da su kenan a cikin shirin namu. Daga bisani zan gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam kamar kowace ranar Litinin, inda a yau shirin ya mai da hankali akan yadda ake nuna wariya ga waɗanda suka yi karatun HND da masu digiri a Najeriya. Amma duka mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta faɗa a yau Litinin cewa an samu adadin sabbin kamun cutar coronavirus mafi yawa na 103,558. Wannan shine adadi na tarihi da aka gani a wannan shekarar a kasar da ke nahiyar Asiya. Mumbai, babban birnin India da kuma babban birnin jihar Maharashtra, yanzu an sanya musu tsauraran matakan kulle. A jihar Maharashtra aka samu kusan rabin sabbin kamun cutar yanzu. Nawab Malik, minista ne a gwamnatin kasar, da yake magana da manema labarai, ya faɗi cewa yau Litinin dokar hana fita daga karfe 8 na dare zuwa 7 na safe agogon GMT za ta fara aiki. Haka kuma za a rufe rukunin manyan kantuna, gidajen sinima da gidajen cin abinci da na ibada daga yammacin yau Litinin. Sannan cikakkiyar dokar kulle za ta fara aiki a ƙarshen makonni. Ƙasashe biyu ne kaɗai ke da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da ya zarta na India, wacce ke da sama da mutum miliyan 12.5 a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. Amurka kuma na da mutum miliyan 30.7 da suka kamu da cutar, yayin da Brazil ke da kusan mutum miliyan 13. Rikicin kabilanci a yankin Darfur da ke Sudan yayi sanadiyar kisa akalla mutane 18, wasu 54 kuma sun jakkata ana jinyar su a asibitin koyarwa da ke Aljamina. Abinda wani kwamitin likitoci na Darfur ya faɗa kenan a wata sanarwa, inda ya ambaci faɗan da aka yi a ranakun Asabar da jiya Lahadi. Wani wanda ya shaida lamarin, Abdulrahman Ahmed, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa sun waye gari da jin karar bindiga a yau Litinin. Har yanzu ana faɗan, kuma faɗan ya bazu zuwa yamma da unguwannin da ke wajen garin Aljamina. Kwamitin ɓangaren wani sashi ne mai zaman kansa da aka kafa a faɗin ƙasar a shekarar 2016, wanda ke wakiltar likitoci, ya ce an kaiwa wata motar ɗaukar marasa lafiya da suka jakkata a rikicin hari a Mili. Kuma har yanzu asibitoci na samun waɗanda suka jakkata sakamakon rikicin. Galibin yankin Darfur ya fuskanci mummunan tashin hankali da ya barke a shekarar 2003. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan kusan mutane 300,000, mutane miliyan 2.5 kuma suka gujewa matsugunan su a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Dakarun tsaron Mozambique sun harba wasu 'yan ta'adda da yawa har lahira a wani farmaki da suka kaddamar don sake kwato birnin Palma da ke arewa maso gabashin kasar, wanda ya fada hannun kungiyoyin mayaka bayan wani mummunan hari da aka kai birnin a ranar 24 ga watan Maris, a cewar rundunar sojan kasar a jiya Lahadi.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. ‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu da yadda mahukunta a ƙasar ke yi wa ɓangaren lafiya riƙon san rai, inda suke kallon tafiyar da shugaban ƙasar ya yi, Muhammadu Buhari, zuwa ƙasar Burtaniya don neman lafiyarsa ya saɓa wa hankali. Comrade Shehu Sani, tsohon sanata ne a gwamnatin Muhammadu Buhari ta farko, ya min ƙarin bayanin fahimtarsu da wannan tsarin.
Bangare kaman guda uku ne. Na farko, babu doka a Najeriya wanda ya hana shugaban kasa ko dan majalisa fita kasan waje ya nemi maki. Idan ana so a hana shugaban kasa ko gwamna ko yan majalisa, dole ne sai an fito da doka. Sannan wannan dokan, yan majalisar akwai da yawa da kansu suna fita kasan waje. Saboda haka wannan doka ta ma ta tare cikin majalisa karma ba ga wani aiki ba. Na biyu, shugaban kasar da yake ya san cewa yana fita kasar waje ba zai sa hannu a wannan doka ba. Saboda haka idan aka ce ba doka, to mutane za su yi abin da suke so. Na farko, na biyu, talakawan Najeriya an daɗe ana yaudarar su, kuma suna ɗaya daga cikin mutanen da suka bari suka yaudari kansu da kansu. Duk talakan da aka ce maka yana da kwaɗayi ko za a yi amfani da addini ko ƙabilanci ko ɓangaranci a yaudare shi, to haka zai ci gaba da zama cikin wulaƙanci. Shugabannin Najeriya sun gano hanyar da za su yaudari talakawa, na nuna musu cewa su masu gaskiya ne, su masu wahala ne, iyalansu masu gaskiya ne, kuma sanin kowa cewa waɗannan mutane sun tara dukiya a Najeriya da ƙasar waje. ‘Ya’yansu ba su karatu a Najeriya, matansu ba su addu’a a asibitin Najeriya, da sunan ana gaskiya ne, ba gaskiya ake ba, ƙarya gaskiya ake Najeriya. Wannan ɓangare ne. Na uku, inda a ce an yi abin da ya kamata a yi wurin ja asibitocin Najeriya inda mai kuɗi da talaka zai ci, wannan abin ba zai faru haka ba. Kada mu manta, duk mutumin da ya kai shekara 50 zuwa sama a Najeriya, da gwamnoni da manya-manyan ‘yan majalisu da shugaban ƙasa da ministoci da yawan su a asibitin gwamnati aka haife su, ko kuma gwamnati suka ci, ko makarantar gwamnati suka ci, to yanzu sun kashe wannan wuri. Sai suna da waɗanda za su tafi duk duniya. Yau waɗannan aka ce maka mutum bai gwamnati za ka yana asibitin Najeriya, da ya hau gwamnati ɗan ciwon kai ya same shi yana Egypt, idan mashashiran same shi yana Dubai, idan cikin shi ya ruɗe yana Germany, idan ƙafar shi ya kumbura yana India, idan ya samu hawan jini yana Amerika, idan ya samu ciwon kai yana London. Aikin ke nan saboda akwai kuɗin banza da suka tara, saboda talakan Najeriya ba nan ya sa ido ba, shi a ganin shi ya zagu masu gaskiya. Duk rashin gaskiyar da suka yi sai yanzu ne idan mutane ke buɗewa suna gani cewa daular nan da mutanen da aka cire gwamnati suka yi har yanzu nan ana yi, mutane yanzu ba wanda ke kamar abin da suke yi.
To baka ganin ana iya cewa comrade abin nan da Hausawa ke cewa idan dambu ya yawa baya jin mai, suna kashe waɗannan kuɗaɗen a asibitocin Najeriya, kila ba sa saboda yawan asibitocin shi yasa ba samun nagartattun ko ko a ce abubuwan ba sa isa?
Bayan ga maka kuɗin da muke warewa kowace shekara da ɓangaren lafiya, wallahi tallahi da ana amfani da su inda ya kamata, su da mu ba da mu samu kana hadiyar. Idan da a ce kowa da ke kan mulki yana yin abin da ya kamata ya yi, duk wani abin da ba san matsala. Matsalar Najeriya ba wai kawai maganar kuɗi ba ne, a yi amfani da kuɗin da zai kai inda talaka yake. Za ka ga cewa in ka ga talaka an waiwaye shi, an shiga lungu-lungu ana neman shi lokacin zaɓe ya zo.
Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Kamu mu je ga rahotonmu na gaba. bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Wata kotu a Malaysia ta saurari karar da tsohon Prime Minister kasar Najib Razak ya daukaka akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar da ta gabata dangane da gagarumin cin hanci da rashawa a kamfanin saka hannun jari na 1MDB mallakar kasar. An yanke wa Najib dan shekara 67 hukuncin daurin shekara 12 saboda laifukan wuce gona da iri wajen amfani da karfin ikon sa, saba alƙawari da kuma hallata kuɗin haram. Masu gabatar da ƙara sun zargi Najib da karɓar kuɗi ba bisa ka'ida ba, kusan dala miliyan 10 daga SRC International, wani tsohon sashen kamfanin na 1MDB. Najib ya yi ikirarin cewa wani jami'i a bangaren harkokin kuɗin Malaysia, Joe Low, da wasu 'yan damfara a kamfanin na 1MDB su ne suka yaudare shi. Ya yi tunanin kuɗin da aka sanya a asusunsa na banki kyauta ce daga iyalin masarautar Saudiya. Najib na fuskantar tuhume-tuhume har 42 da suka hada da yin sama da fadi da kuɗi kusan dala biliyan 4.5 daga kamfanin na 1MDB wanda ya kirkira a shekarar 2009 don haɓaka tattalin arzikin Malaysia. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya kammala ganawar da ya yi zagaye na biyu ya zuwa yanzu a wannan shekarar da shugabannin kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya don tattaunawa akan batun rabon rigakafin coronavirus, taimakawa wajen farfado da tattalin arziki bayan annobar ta coronavirus, da kuma tayin wasu abubuwa da kwararru suka ce ta yi wasu ja hankalin kasashe zuwa ga China ba Amurka ba da ke ƙara samun ƙarfi a idan kasashen.
Mau sauraro labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yayin da mabiya addinin Krista a fadin duniya ke kammala shagulgulan bikin Easter, wato ranar tunawa da gicciyewa da kuma tashin Yesu Almasihu daga cikin matattu a yau Litinin, shugabannin mabiya addinin a Najeriya sun bayyana muhimmancin wannan ranar da kuma yadda ta iske su a wannan shekarar ta 2021 tare da jaddada muhimmancin addu'o'i a lokacin bukukuwan. Shamsiya Hamza Ibrahim daga birnin tarayya Abuja ta aiko mana da wannan rahoton.
Bikin wanda mabiya addinin Krista a duk faɗin duniya suka saba gudanarwa tare da ware lokaci da kuma hutu musamman domin tunawa da tashin Yesu Kristi daga matattu a Najeriya, bikin ya riske mabiya addinin cikin wani yanayi kamar yadda Pastor Simon AS Doli, tsohon shugaban matasa mabiya addinin Krista a Najeriya, ya bayyana.
Gaskiya wannan bikin Easter na wannan shekara an samu matsaloli da yawa, babu kuɗi a hannun mutane, ga maganan kashe-kashe da rashin zaman lafiya, ba ayyukan da matasa za su samu su yi domin su samu biyan bukata. To muna roko gwamnati ta yi wani abin da ya kamata, ta yi maza-maza don ta kai ƙarshen wannan matsalolin, domin wannan bikin rana ne wanda shi Ubangijinmu Isa Almasihu ya zo ya mutu dominmu, ya ba da kansa, ya gafarta mana laifinmu duka. Zamana haka mu zama masu gafarta ma juna, mu zama masu kaunan juna, mu zama masu son juna, mu zama masu son zaman lafiya kamar da Isa Almasihu yake. Domin haka kai zai ka ci gaban wannan kasa. Kar mu dauki wayansu zama abokanan gabanmu. Ko da mai mutum ya maka gafarce shi, domin kai ma an gafarce ka. In ba da Isa ya gafarce mu ba, ai mu ba za mu samu wannan zaman lafiyar da muke so ba. Mu ma an gafarce mu, ma mu gafarce wayansu domin mu samu ci gaba a wannan kasa.
A cewar Ruth Agnes, duk da kalubalen annobar cutar COVID-19 a Najeriya wanda ya takaita gudanar da shagulgulan biki a shekarar da ta gabata tare da dagulan lamura da dama a kasar, sai dai abin farin ciki ne kasancewa cikin masu rai.
Mun gode Allah da ya kawo rai da lafiya rana ta yi. Ga Easter day gashi nan mun shi, thank God this year, amma last year ma ko celebration ba yi ba. Mun yi addu'a Allah ya kara gyara mana Najeriya da na gaskiya, a kara sa duka Najeriya addu'a, duka yawanai mu Kristiyan da Musulmi, duka mu yi hada hannu mu yi addu'a Allah ya gyara mana Najeriya.
Pastor Yohana Boru, shugaban farfado da zaman lafiya da sasantawa tsakanin mabambantan addinai a Najeriya, ya yi kira tare da jaddada cewa sai an haɗa hannu wajen samun mafita a halin kunci da ƙasar ta samu kanta ciki.
Ina so in kira ga 'yan wanan dukkan Najeriya, ba ma Kristoci kaɗai ba, da Musulmai da mawarsu mabambantan addinai, da cewa halin da muka samu kanmu a Najeriya dole zai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu nemo fita. Mun san ana bukukuwan Easter ne a wannan lokaci. lokacin, amma ina so in gaya wa komai halin kuncin da muka samu kanmu, to tsanne wahala da muka samu kanmu, to rashin jituwa da muka samu kanmu. Ana maganan ƴan Boko Haram, ana maganan ƴan barayin daji, ana maganan masu tada kayan baya kenan, ko kuwa ana magana masu takafara tsananin noma da makiya. Akwai rigingimu ko fitintinun da suka adabinmu a arewa da kuma Najeriya gaba daya. Ina roƙon dukan ƴan Najeriya su yafe wa juna wurin da muka saba wa juna domin a samu zaman lafiya, a kuma yi addu'o'i yadda za a samu waraka daga damuwoyi da muka samu kanmu. Aiwa shugabanni addu'a yadda za su yi mulki cikin adalci.
Gwamnatin Najeriya dai ta bakin ministan tsaronta Bashir Magashi ya roƙi kristoci da su yi amfani da wannan dama wajen yi wa sojojin ƙasar addu'a don kawo ƙarshen ta'addanci da ya addabi ƙasar. Yau Litinin ne ake kammala shagugulan bikin Easter da ake somawa tun daga dare irin na ranar Alhamis zuwa wayewar garin Juma'a. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, inda ake ci gaba da kiraye-kirayen ganin an hukunta wasu sojoji na rundunar ƙasar Chadi da ke bakin iyakar Nijar, Mali da Burkina Faso, saboda zargin yi wa wasu ‘yan mata fyaɗe a gundumar Tera da ke jihar Taliberi. Lamarin da ke nuna girman bukatar da ake da na sake duba tsarin girke sojojin ƙasashe a wannan yankin da ke fama da matsalolin ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mummuni Barma, ya yi muna nazarin wannan matsalar.
Lamarin wanda labarin faruwarsa ya fara bayyana a makon jiya ya fito fili ne daga wasu muryoyin da aka yada a kafafen sada zumunta. Dalili kenan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta aike da wata tawagar ƙwararru zuwa gundumar Tera domin gudanar da bincike, wanda a ƙarshensa aka gano cewa wasu dakarun ƙasar Chadi sun aikata ayyukan asha akan wasu mata.
Il ressort qu'il y a eu effectivement viol, notamment sur une jeune fille de 11 ans et deux femmes mariées dont une était enceinte.
Kakakin hukumar CNDH Talib Musa kenan yana cewa wannan bincike ya nuna cewa gaskiya ne wasu sojan kasar Chadi sun yi wa yarinya yar shekara 11 da wasu matan aure biyu fyaɗe, daya daga cikin su tana da juna biyu. Kuma abinda ke kara bada takeici, wannan al'amari ya faru akan idan mazan su tare da amfani da bindiga. Bayanan baya-baya sun yi nuni da cewa matar mai ciki ta yi bari. Bayanin waɗannan mata, akwai wasu mata akalla 5 da suka yi zargin an yi yunkurin yi musu fyaɗe, sai dai Allah ya taimake su suka kubuta daga tarkon waɗannan sojoji.
Tentative de viol mais qui ont réussi à s'enfuir.
Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi tirda faruwar wannan al'amari da duniya ke sakawa a jerin miyagun laifuka. Alhaji Salisu Amadu, memba ne a kungiyar Sovol Niger.
Ya kamata wannan abubuwan mitir da Allah wadda da wani abin da ya wakana, kuma mun muna zazanta musu, kuma muna kiran gwamnati a zo a hudda haƙƙin su, a ba su haƙƙin su abin da ya kamata wannan doka ta ce. Talaka a ba shi ƴancin shi ya ji dadi a cikin rayuwar cikin ƙasar shi, kuma a kiyaye haƙƙin shi.
A wata sanarwar da suka fitar, hukumomin ƙasar Chadi sun bayyana kaduwa da yadda haka ta faru. General Azem Bermendoa Aguma shine kakakin rundunar mayakan ƙasar ta Chadi.
L'état major général des armées se désolidarise totalement de ce comportement indigne.
Yace rundunar mayakan ƙasar Chadi ta ɗauki matakin dakatar da sojojin da ake zargi da wannan aika-aika, sannan an kaddamar da bincike domin zakulo masu hannu. Rundunar ta ƙara da cewa ko kaɗan babu hannunta wajen faruwar wannan al'amari, saboda haka take jajantawa waɗanda abin ya sama da iyalansu. Sannan rundunar mayakan ƙasar ta Chadi tana mai tabbatarwa ƙasashen duniya cewa za ta ɗauki hukunci mai tsanani akan dukkan waɗanda aka gano su wajen aikata wannan ɗanyen aiki.
Aucun dérapage ne saurait être toléré par la hiérarchie militaire.
Kawo yanzu gwamnatin Niger bata bayyana matsayinta ba game da faruwar wannan al'amari, to amma hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta buƙaci gwamnatin ta kafa kwamiti mai zaman kansa domin gudanar da cikakken bincike. A farkon watan jiya ne ƙasar Chadi ta aike da dakarunta 1,200 a yankin da ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso ke makwabtaka, a ci gaba da ƙarfafa matakan murƙushe ayyukan ta'addanci a wannan yanki, kamar yadda ƙungiyar ƙasashen Jason Sahel ta tsara a taronta na baya-bayan nan da ya gudana a birnin N'Djamena. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Ubangiji Allah ya sa mu dace baki ɗaya, Allahumma amin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau za mu duba matsalar da ta dade tana ciwa wasu 'yan Najeriya tuwo a kwarya. Idan aka yi maganar wariya ko kuma bambanci da ake nunawa ga waɗanda suka yi karatu a matakai na jami'o'i da waɗanda suka yi karatu a kwalejojin kimiyya da fasaha. Sau da yawa za a ga waɗanda suka yi karatun gaba da diploma HND kenan na tsawon shekaru hudu, sai a ga an ɗauke su aiki ko dai a ma'aikatun gwamnatin tarayya ko kuma na jihohi a mataki na bakwai. Amma waɗanda suka yi karatun digiri a jami'o'i na tsawon shekaru hudu su ma akan ɗauke su aiki a mataki na takwas. Kai har ma idan aka kai wani matsayi na ƙarin girma, sai ka ga an bar mai kwalin HND a baya, an fifita mai kwalin digiri. Bayan mai kwalin HND yana da ƙwarewa ko dai ya fi mai kwalin digiri ko kuma su zo daidai, a cewar wasu masu jayayya da wannan wariyar. Hakan kuwa ya sa wasu ke ganin cewar akwai sauran rina a kama a kan wannan tsarin. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani zama na jin ra'ayoyin 'yan kasar a kan samar da daidaito a tsarin digiri da jami'o'i ke badawa da HND da kwalejojin kimiyya da fasaha ke badawa. Madina Dauda ta zanta da shugaban kwamitin kula da asusun makarantu na gaba da sakandiri, Sanata Ahmad Babba Kaita. Bayan kammala wannan zaman nasu, ga kuma abin da yake cewa.
Mun samu bayanai masu gamsarwa na neman gwamnatin tarayya ta yadda ta daga darajar waɗansu makarantu daga ƙananan makarantu zuwa manyan makarantu. Waɗansu kuma abubuwan da suke so shi ne a yi masu sabbin makarantu. To duk da dai mun san halin da yanayin da gwamnati take ciki, muna yin wannan dandali domin mu saurari al'umma, mu san me suke so. Shi dai wannan dandali dama yana ɗaya daga cikin abin da constitution na ƙasa ya tanada da kuma hanyoyi da ake bi na kawo sabbin makarantu, ko kuma idan akwai makarantai to a ɗaga darajar ta daga kila college of education zuwa babbar jami'a, ko kuma daga polytechnic ta jiha da kuma ta jami'a. So waɗannan wannan dandali ya ba mu dama mu saurari kowane ɗan Najeriya. Abin mamaki wanda ya faru a wannan dandalin shine kowane lokaci za a saurari koke-koken jama'a, akan samu masu adawa da ƙudurin na sauyawa. Wani saboda ɓangaranci, wani saboda akwai makaranta a wani wurin, a wani wurin babu. To amma dai wannan wanda muka yi ba a samu koraye-koraye ko ɗaya ba, ma kowaɗanne mutane sun zo, mutanen yankin da kuma ma'aikatansu da sarakunansu sun zo zan su ba da goyon baya na kawo waɗannan makarantun ko kuma ɗaga darajarsu daga ƙasa da kuma sama.
To akwai wani daidaito ne yanzu da kuka cimma na bambancin wanda ya kware daga makarantar kimiyya da fasaha da kuma wanda ya fito daga jami'a, wato dichotomy din nan na HND and degree holders?
Kware da gaske, wannan shine kuduri na harko wanda ya kai wannan gaba. Yanzu kawai shirye-shiryen da muke shine za mu tura ma shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya sa mutanen shi su yi mashi bincike, in ya yadda ya rattaba mu. In bai yadda ba ya sake dawo mamu da abin da bai yadda da shi ba, mu sake aiki har sai an samu daidaito na yin wannan. Amma kada mu mance cewa wannan abun ya zama babban matsala a tsakanin wanda suke zuwa makarantu. Yawancin makarantun nan da suke HND daidai yake, darajar shi daidai take da wanda ya digiri. Amma wurin ɗauka aiki sai an dauki dan jami'a wanda ya tura ga jami'a kana ake daukar dan HNG kana kuma ba mataki daya za a dauke su ba in an dauki wannan mataki na biyar shi wannan kila na hudu kuma na uku za a dauke shi so waɗannan suna daya daga cikin abubuwan da mutane suke ta kore-kore kada kuma mu manta da cewa shi wanda ya je irin waɗannan makarantu wanda suke na kimiyya na irin su polytechnic masu yin HND da yana hitowa ne a shirye da cewa za a iya sa shi wuri ya aiki kamar wanda ya karanta aikin sa fiyo kwantiji sabe kenan dan ya hito dai daga cikin ma abinda suke yi shine za su je a tura su nuri su je dan su ga abinda suka koya a aji su ganshi a aikace ga yadda ake yi saboda haka duk yawanci irin waɗannan masu HND din za ka ga an shirya su in aikin secretary ka karanta ka hito ka fara aiki in aikin woodwork ka karanta na abin nan ka hito ka fara zaka yi aikin kujeru da sauransu kuma a daidai wannan gaba a duniya yanzu irin mutanen da ake so kenan ni degree ne amma na san lokacin da na hito daga degree dina sai da nazo a koya ma aikace aikacen da su na koya na iya kana abin nan so saboda haka mutane da dama suke ganin ba daidai bane ba a rika wannan bambanci tsakanin masu HND da kuma masu degree kana wurin promotion sai dan degree ya samu promotion kana dan HND zai samu wannan abu ne wanda ni ma na iske kuma na san akwai kudure-kudure baya kafin nau masu neman su canza abun ya koma daidai a taibe daya ba a samu an yi nasara ba saboda yadda kuduri yake tafiya yadda kudure-kudure suke tafiya a zauren majalisa shine idan kai karatu na hurko kai na biyu ya tai sauraron jama'a dandalin sauraron jama'a ya dawo ya tai na uku idan har ba a kai shi ya wuce wannan ba ya tai har da shugaban kasa to in majalisar ta kare to za ta kare da shi ne ya mutu
ba sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakon namu sanata Ahmad Babba Kaita da wanda ta taimaka wajen hada shirin sai Julie Lazarus Gratiam wanda ta bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington Gundumar Colombia. Salam.
Daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimi.
Yanzu kuma lokaci ne na wasiƙun ku masu sauraro da kuke aiko muna ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo ungwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Mai cewa salamu alaikum muryar Amurka fatan dabo da jirgin yakin Najeriya yayi a jihar Borno abin takeici ne ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a kasar mu Najeriya da ma duniyar baki daya amin suma amin bari mu je ga sakon Usman Shitu Mahuta mai cewa assalamu alaikum muryar Amurka maganar cewa idan gwamnati bata samar wa matasa aikin yi ba su dogara da kansu ta hanyar fara sana'o'in hannu wannan tatsuniya ce kawai domin ai sai da ruwan ciki ake jan narijiya a ƙarshe za mu yoyi wasiƙar Husaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe mai cewa salamu alaikum muryar Amurka ina kira ga dan takarar jam'iyyar adawa a Niger Mamman Usman tare da magoya bayansa da su mayar da wukakensu cikin kube da su hada kai da wannan sabuwar gwamnati ta Malam Muhammad Bazoum don ciyar da al'ummar kasar gaba don da hakan Allah ya tsara abunsa.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Juni Lazarus Gratiam. Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.